Duk da cewa sanya wannan doka na rufe wuraren shakatawa da ke babban birnin na Abuja ba sabo bane, amma ƙwararru na ganin matakin ya zo akan lokaci da ake bukata sakamakon fargaba da al'umma ke ciki na matsalar tsaro da ya dabaibaye kasar. Garba Kamkur shike zama shugaban riko na hukumar da ke sa ido kan tsare-tsare a babban birnin tarayya Abuja.
Yaran nan da yawancin su ba su da wujin kwanciya sukan je wannan wuraren da ake cewa su park su zona, kuma da yake ba mutane ba mai gadi a wajen har safe, to su kaga su kan iya su zona wajen kamar suna liyafa da sauran su sai su zona suna ta abubuwa da bai kamata ba, ko kuma su zona suna wani shiri da bai kamata ba. To ina gani abin da gwamnati ta ce shi ne abu dai na gaskiya, kuma haka yake a ko'ina a Turai.
Wannan mataki dai ya janyo kace na ce tsakanin jama'a musamman masu gudanar da harkokin kasuwancinsu da ma mutane da kan ziyarci ire-iren wuraren shakatawa don samun nishadi da hutu. Wasu na ganin an take musu hakokinsu da walwalansu. Sai dai ƙwararre a harkar raya birane Zayyanu Muhammad ya ce kamata ya yi mutane su fahimci tsarin da aka gina birnin da shi a kuma mutunta doka.
Tun farko ƙa'idojin da kuma babban birnin tarayya ta tsara shi ne akan cewa za a rufe wuraren shakatawa ƙarfe 7, kuma za a hana wasu abubuwan da ita hukumar take ganin cewa bai dace ba. To ya kamata mutane su fahimci cewa haka tsarin yake, kuma a bi tsarin. Rakon ya nuna cewa wannan wuraren na shakatawa din suna ɗaya daga cikin inda mutane suke samun mafaka, suna aiwatar da abubuwa na rashin tsaro, kuma yana kawo cikas ga mutane a Abuja.
Ko da yake dai babban jami'in hulɗa da jama'a na ministan babban birnin tarayya Abuja Abubakar Sani ya bayyana dalilan da yasa aka ɗau wannan matakin.
Dokoki da aka tanadar musamman tun shekarar 2005, wato 2005, wanda ake ce ma FCT Park Regulation Policy. A ƙarƙashin wannan doka duk wanda aka bashi lasisin ya gudanar da irin wannan wuri, to doka ta tanadar da cewa akwai lokacin bude wurin da kuma lokacin tashi. To cikin shekarun bayan nan kuma ta lura cewa yawancin waɗanda aka ba su daman su gudanar da waɗannan wurare ba sa bin wannan ka'ida. To sai zamana ana ta samun koke-koke daga mazauna unguwanni daban-daban cewa abubuwa suna faruwa, musamman yadda kake ganin harkokin rashin tsaro din nan ke faruwa. Wasu ma kaga ana ta harkan ayoyi ko kuma sun zama makafan masu neman tada zaune tsaye haka nan. To shi yasa hukumar birnin tarayya ta ga ya kamata a ce lalle su waɗanda aka ba su daman su gudanar da wannan wuri, to su tabbatar da cewa fa sun bi dokar nan da ta umarce su.
Masanin tsaro a Najeriya Kabiru Adamu na da ra'ayin cewar wannan mataki ba zai haifar da ɗami ido ba har sai an dakile hanyoyin da ke sa masu aikata laifi gudanar da laifukan su, domin idan an rufe wata hanya za su bude wata.
Wannan dabarar ba ma tunanin dabara ce ingantacciya wadda za ta kai ga nasarar da ake son a cimma. Ababen nan uku da mai laifin me yake idan shi har ya je laifin, akwai batun makamai da ke rikewa a san yadda za a anshi makamin nan, a hana su, tunda komai kyan makami idan babu alsashin da za a sarrafa makamin da shi ya zama shirme. To ta yaya wace hanya za a bi a dakile inda suke samun makamai da inda suke samun abin sarrafa makamai? Abu na biyu shine niyyar da suke da shi don su yi laifin, wato a karfafa tsari na kama mai laifi da hukuntar da mai laifi. A nawa tunanin wannan shi zai haifar mana da alheri ba irin wannan manufa ba, misali na dan karamin lokaci wanda ba wani tafiri zai ba.
An iya cewa bikin babban sallah na bana dai ya zo wa al'ummar birnin Abuja cikin yanayi na rashin armashi da fargaban taɓarɓarewar tsaro. Fatan dai da ake da shi shine samun sauƙin gudanar da rayuwa ta yau da kullum. Shamsiyya Hamza Ibrahim, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.